الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda cikin ni'amarsa ya sanya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka. Ci gaba cikin karatun littafin Kayfa Nurabbi Auladana. A satin da ya wuce, malam ya kawo mana wasiyan Luqman wa ɗansa. Mun karanta daga cikin wasiyu a wasiyan da ya yi kada yaronsa ya yi shirka da Allah, wasiya ga iyaye wajen kyautata musu, wasiya a kan cewa ko da iyayen za su ja shi wajen shirka kada ya yi biyayya da su, wasiya da sanar da shi cewa duk wani abin da ya aikata na alkhairi komin kankantansa zai gani, duk wanda ya aikata na sharri komin kankantansa zai gani, ko da a ɓoye ne a cikin ƙasa ko a sama, a ranar kiyama Allah zai zo da shi. Wasiyansa na biyar shi ne cewa yaron ya sai da sallah. Na shida ya yi umarni da alkhairi, ya yi hani ga abinci. Na bakwai ya yi haƙuri a kan duk wani abin da zai sami. Wasiya na bakwai shi ne muka dakata. Za mu tashi a kan wasiya na takwas, wanda ya ce wala tusa'ir khaddaka lin-nas, kada ka juye kumatunka ka kauda ido ga mutane wanda ke nuna girman kai. Malam ya ce kala Ibn Kathir la tu'rid bi wajhika 'alan-nas, kada ka juya fuskanka ga barin mutane, idza kallamtahum, a lokacin da kake magana da su. Idan kana magana da wani, fuskanka yana inda wannan yake, ba wai ka kauda fuskanka da barinsa kuma da shi kake. Aw kallamuka istikharan minka lahu, ko kuwa su suna maka magana sai ka kauda fuskanka daga gare su, bayan ga wanda yake maka magana a nan. Ka yi wannan ne istikharan minka lahu domin kyama, kana kyaman su shi yasa kake wannan. Wastikbaran alaihim, domin girman kai a kan su. Walakin alim janibaka wabtut wajhaka ilaihim, amma ka sassauta fukafukanka kuma ka shimfiɗa musu fuskanka ba wanda yake nuna shan murba. Wannan wasiya wanda yake wa ɗansa wasiya ne na tarbiyya, mu'amalarsa da wasu a lokacin da yake musu magana ko suna masa, ba dabi'a mai kyau ba ne kana wa mutane magana ka kauda fuskanka ga barinsu, ko suna maka magana ka kauda fuskanka ga barinsu. Wannan yana nuna rashin damuwa da su ne, yana nuna rashin mutunta su ne, yana nuna kyaman su dai. To wannan ba daidai ba ne idan ana maka magana kana kallon wani. Wannan tarbiya ne mai kyau ga yaro a lokacin da ake masa magana ya kalli wanda yake masa magana ɗin. Idan shi yake wa wani magana ya kalli wannan wanda yake masa magana. Sannansa a cikin wasiyyan nan wanda yake wa la tusa'i, kalma sa'ara a asalin wannan kalma wani cuta ne wanda yake samun raƙumi, sai ya sanya wuyan wannan raƙumin ya lankwace haka. To aka kwatanta ga wanda yake juya fuskansa ga barin mutanen da yake magana da shi kamar wannan raƙumi, wanda wannan cutan ya same shi sai ya juya kansa haka. Abin da ake nufi shi ne girman kai da kuma kyaman mutane. Kar ka yi mu'amala da mutane kana nuna girman kai gare su, ko kuwa kana nuna kyama gare su. Wani mawaƙi ya ce, wa kunna idan jabbaru sa'ara qaddahu mashaina ilayhi bisuyufi nu'atibahu. Mun kasance idan mai girman kai ya lankwasa wuyanka gabarin mu yana nuna girman kai da kyama, mashaina ilayhi, za mu tafi wurin shi duk suyufi da takobi nu'atibahu, sai mu masa faɗa mu zarge shi a kan wannan hali. Wannan shi'ar ne na jahiliya ya yi amfani da wannan kalma sa'ara wajen nuna girman kai da kyaman mutane. Ai, wala tamis, ba wannan baya cikin laƙubu, tsari ne daga wurina. Kar ka juya fuskanka ga gurin mutane lokacin da suke maka magana domin nuna girman kai da kuma kyamansu. Ka kasance mai sauki, mai tawadu'i, wanda za ka kalle su suna maka magana, ka kalle su kana musu magana. Wannan shi ne wato mai ankari abinda yake yi ke ne. Malam ya ce, kawalan nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi waje a fi salata sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, murmushinka a fuskan ɗan uwanka kamar ka yi sadaka. A lokacin da kake masa magana kana murmushi, ka kake masa fuska baka shamur ba, to ala ka yi sadaka ne. Ko shakka babu, wannan dalili ne wanda yake nuna cewa Allah Maɗaukakin Sarki yana son wannan al'umma da alkhairi mai yawa. Hanyoyi daban-daban za su yi samu lada. Ka sake wa ɗan uwanka fuska a lokacin da suke magana ko kuna gaisa, sai ka samu lada a kai kamar ka yi sadaka. Wasiyarsa na tara ya ce, wala tamshi fil ardi maraha. Kar ka dinga tafiya a banka ta kana takama, kana daga kai, kana nuna kasaita. Wannan ba da biyan mummunai ba ne. La tamshi fil ardi maraha, kar ka yi tafiya a ban kaza kana takama. Ya ce, ai khuyala, shi ne takaban, mutakabbiran, kana girman kai, jabbar, kana ka wato nuna fifiko a kan mutane a cikin tafiyanka. Anidan, mai tsanantawa, na tafal zalika yubghidu Allah. Kar ka yi aka, in ka yi aka Allah zai fushi da kai. To Luqman yana wa ɗansa nasihar wannan bayan ya masa nasiha akan kadaita Allah akan sai da sallah akan wasu abubuwa wanda suke da addini wanda kaman ki addini ya koma yana masa wasiya akan dabi'u tsakanin shi da mutane yace wali hada qala dalilin kenan da Allah madaukakin sarki ya fadi a bayan wannan wala tamshi fil ardi maraha yace inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah baya son dukkan masu tatama masu alfari masu fariya akan mutane ai muqtalu mu'ajjabu fi nafsihi wanda yake gan kanka ya kai ya kawo mai takama fakhur ala ghayri yana alfari akan wasu yake zakarahu ibnu kathir ابن كثير يا أمبتي والله كلمة المختار معنى المتكبر الذي يختال في مشيته شين من جرمان كي والذي يتفيع إلى تاتما أي يمشي مشية الغرور المعجب بنفسه ينا تاتما إرن وإن دسك وجود كاونا مشي wanda yake ganin kansa wani abu ne to irin wannan tafiya ba tafiyar musulmi bane kalman faqur shine almutabahi ala an-nas bi malihi aw dahi yawman kidi shine mai nuna fariya fifiko akan sauran jama'a ko da dukiyarsa ko da matsayinsa ko da kwada wato matsayi abin nan ja da ta wato matsayin sa wanda yake cikin mutane Allah madaukakin sarki baya son dukkan waɗanda suke girman kai akan mutane masu alfari akan su musamman masu yi da dukiyar su ko kuwa matsayin su a cikin suratul Isra Allah madaukakin sarki yake wala tamshi fil ardi maraha إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كذا تجند فيها أبان كذا كنا تاكما يومي باك لينكم أكا باك ما كي أكا با دعتي وذاك باك كذا كذا تنبي يوى باكي تاكاوتي هل يتي بذاك إيا تنبي كذا دلتاكو كبا kuma komin girman ka wanda kake yi ba ka kai manyan duka tsawo ba to me ta taman ka to maraha kalman maraha a asali tsananin fariya tsananin fariya wuce iyaka wajen takama da fariya akan mutane wanda yake kada ku yi tafiya a ban kasa ya kai mutum kana yin tafiya irin masu alfari masu girman kai ka kasance mai tawadu'i ka kasance mai nuna ladabi na musulunci ka bari a ga musuluncinka a jikinka to ayyada maganan cewa wala tamshi fil ardi maraha wannan tunatarwa ne mutum ma ya san asalinsa asalinsa daga ina na daga kasan ne in ya mutu za a tashi a ina a kasan ne to zai tafi a kan kasan yana ne yana takamman ne shi dama asalinsa kasa ne komai nashi kasa ne to yana takamman yana girman kai nan mai newa wuta ne don ka san cewa asalinsa kasa ne in ka mutu ma a kasan za a binne ka to ba ka da wani takama wanda za ka yi a cikinta Allah yake minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a cikin kasan muka halice ku a cikinta za mu mai da ku kuma daga cikinta za mu tada ku tashiwa na biyu a ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman tawadu'a lillahi ورفعه wanda ya kusantar da kansa wa Allah sai Allah ya daga shi wanda kuma ya daga kai wa Allah sai Allah ya kusantar da shi wasiya na goma yake waqsid fi mashyika yake karka yi tafiya kana ta kama to ya za ka yi tafiya yake kai tafiya tafiya matsayi a farko ka sake jikinka kamar yadda Allah ya alce ka sarka ko koyi tafiyan wani kayi shi naturally kamar yadda Allah ya alce ka kuma kayi shi takasaki ba gudu babu tafiya an kali wanda ya wuce iyaka waqfi fi mashi a wajen tafiyanka kayi shi takasaki mana ai imshi mishiyan muqtasidan kai tafiya tafiyan takasaki laysa batai ba kana tafiya ankali almutasaddi kamar wanda yake cikin wata bacin ciki ko kuwa wanda yake depressed a rayuwarsa karka yin wannan tafiya wala bisari'il mukhrij ba kuma tafiya mai sauri wanda ya wuce iyaka ba saurin matuƙa bai wuce iyaka ba shi ya fi kyau a kan tafiya an kari wanda ya wuce iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sauri ne amma ba wanda ya wuce iyaka ba ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kun ce idan suna tafiya suna bin shi ne da sauri sai sa ta yi da na'uma idan ya ga mutum yana irin tafiyar yan zuhudu masu nuna takawa in ya fi shi a baya sai bashi bayani sai ka yi tafiya kaiwa ka fi waye imani ka fi waye takawa ka yi tafiya daidai na mutum so ba a so mutum ya yi sauri da yawa cikin tafiyarsa ko kuwa ya kasance yana tafiya an kari kamar kunu a wannan maya yawa wasiya na sha daya ya ce waqbud min sauti in za ka yi magana da mutane ka rinsa muryarka kar ka daga murya da yawa fiye da iyaka ya kasance irin muryan wanda suke yi a kasuwanni ai la tu balig fil kalam ka ka kai matuƙa wajen daga murya idan za ka yi magana wala tarfau sautaka fima la fa'idata fihi ka ka daga muryanka wurin da ba a bukata daga murya din wanda babu fa'ida a ciki garin ka sassauta muryarka lokacin da za ka yi magana sai dai idan akwai bukata na daga murya ɗin a jahiliya sun kasance suna alfahari adda daga murya ba abin da ba su alfahari da su har daga murya ma sai mutum ya zo yana ta tsiri yana ta daga murya yawwa namiji kenan sai a jingina masa sai musulunci ya hana har Allah maɗaukakin sarki ya yabi wayanda suke rantsa abin nan muryansu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina ibtala Allahu qulubahum littaqwa masu rinta muryarsu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke wurin shi su ne wayannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya wata ni'ima ta musamman a cikin zuciyarsu na tsoron Allah lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara wurin Allah da lada mai girma idan irin ladan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa waɗanda suke rinsa muryarsu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine dabi'a na musulmi ba ka ihu mahaifinka na maka magana sai muryarsa ya rufe baki a kan me wannan ba dabi'a na musulunci ba ne yayanka na magana sai muryarsa ya rufe baki mutane ma idan suka same ka za su ce to me ka da daga za ka dake shi ne domin daga murya alama ce ta me ta fushi da kuma aha to malam yace wani hada kona dalili kenan da Allah madaukakin sarki yace inna ankara al-aswati la sawtu al-amir mafi munin muryoyi shi ne murya kamar muryan jaki to wasu kuma aka suke daga muryarsu yace qala mujahid inna aqbah al-aswat la sawt al-hamim lalle mafi munin muryoyi shi ne muryan jaki waye ta bakin muryan jaki ba ma shi mura da yawa wanda ba su taba cikin mawa ba ma su kuna da yawa a lokacin da babu jaki a wani da suke amma muryansa za ki wasu ai gaya da man rafa sautahu annahu yushbihu bil hamir fi ulumihi wa rafi wato manufa ko kwa kai da matuka wanda zai daga muryarsa to ana kwatanta shi da jaki wajen daga daukaka murya wanda jaki ke yi wa ma'a hadha huwa baghidun ila Allah duka ce da an kwatanta shi da jaki idan kwatanta ka da jaki akan nan kawai za ka yi fada to ba wai kwatanta mai daga murya da jaki kawai aka yi ba وما هذا هو بغيض الى الله تعالى ده wannan Allah na kushi da shi wa ana tashbih bil amir yaqtadi tahrimuhu wa dhammuhu ghayatul dhamm kwatan tashi da jakin da aka yi yana nuni ne ga haramcin haka da kuma kai ga matuka wajen zargin mai daga murya لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومما يتوى الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في كيف ما يتوى الله صلى الله عليه وسلم يتبع مدى فتن في ممنونة تقول له كتن دعاك فتن كأبو دا ممنونة تعباش لكو النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ba mu da fatance mummuna ba mu da misali mummuna wanda ya koma kan kyautan da ya yi kamar kare ne wanda ya koma a kan amansa yana ci to ana so a nuna muni mutum ya yi kyauta ya koma a kan kyautan da ya yi din sai aka kwatanta shi da kare wanda ya yi amai a kasa ya koma kan amansa kuma yana ci ya yi muni farai to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da cewa ba mu da fatanci mummuna to fatanta mai daga murya da jaki ya nuna cewa haramu ne mutum ya dinga daga murya babu dalili rawahu al-bukhari mana yace nabi shi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce وَإِذَا سَمِيتُمْ سِيَاحَ الدِّيْكِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إذا كنت دي تارى نذكرى وفي الله فلا ننسى فإنها رأت ملكا أظن دي سائك تارى يادو ملائكا وإذا سميتم نهيط الحمار أما إذا كنت دي كنت جاسي فتعوذوا بالله من الشيطان كنين كارير أنك ده شيطان فإنه رأى شيطانا في جاكنا يا غن شيطان to duk wannan yana nuni munin daga murya kamar muryan jaki. Hakan nan za mu samu a wannan wasiya na Annabi Luqman wanda yake wa ɗansa wato jumla na wasiyu masu amfani. Na farko ya mata wasiya da ikhlasi cikin ibada. Na biyu ya shuka cikin zuciyarsa tsoron Allah. Na uku ya faɗaitar da shi a kan sai da sallah. Na hudu ya faɗaitar da shi a kan yin umarni da alkhairi da rane abinci. Na biyar ya faɗaitar da shi a kan haƙuri a kan duk wani cuta wanda zai za a masa a lokacin da yake cuɗanyu da mutane. Na shida ya hana shi wajen yaudaran kai da girman kai da alfahari a kan mutane. Na bakwai ya hana shi daga murya ba tare da bukatan haka ba. Na takwas shi ne a aiwatar da wannan wasiya a cikin rayuwar mutane. Idan suka aiwatar za su samu rayuwa mai kyau a cikin zamantakewarsu ma za su samu zamantakewa mai kyau. Mana yake min hidayatul aya, ayoyin da ya kawo wajen wasiya na Luqman abinda ke shiryarwa yake. Na farko mashru'iyyatu wasiyatul walid libnihi bima yanfa'uhu fi dunya wal akhirah, shar'anci uba yayi wa ɗanta wasiya da abinda zai amfane shi nan duniya da lahira. Iyaye su dinga wa ƴaƴansu wasiya abu masu amfani, kada yayi yawa domin kar ya manta, kuma kowane ɗaya tana da ma'ana mai yawa a cikinta wanda idan ya riko shi zai samu amfani a rayuwarsa ta duniya. Na biyu ya fara mutane da tauhidi, abinda ya fara da shi ke nan. Ya fara da tauhidi, albadu bitawhidi wattahiri min ash-shirk. Idan za ka fara wasiya ɗin ka fara da kaɗaita Allah da tsawatarwa a kan shirka. Li'annahu zulmun yahbaqu al-a'mal, domin shi shirka zalunci ne yana ɓata ayyukan mutane. Na uku wujubu shukru lillah, wajibcin godiya wa Allah madaukakin sarki. Walil walidain, da godiya wa iyaye biyu. Wa wujubu birruhuma wa silatuhuma, da kuma wajibcin yi musu biyayya da kuma sada zumunci da su. Na hudu wujubu ta'atul walidain fi ghairi ma'siyatillah, wajibcin yin biyayya ga iyaye a kan abin da ba safin Allah ba. Wajibcin bin iyaye a kan abin da ba safin Allah ba. Da kaunin Rasul sallallahu alaihi wasallam, domin faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce la ta'ata fi ma'siyatillah, babu biyayya cikin safin Allah. Innama ta'atu bil ma'ruf, kawai biyayya shi ne a cikin abubuwa kyawawa wanda ya dace da shari'a. Rawahu al-Bukhari. Na biyar wujubu ittiba'i sabilil mu'minin al-muwahhidin, wajibi bin tafarki na mu'minai masu kaɗaita Allah. Wa tahrimu ittiba'i al-mubtadi'in, da kuma harancin bin tafarki masu bid'a. Na shida muraqabatullah, mutum ya dinga tunani koyaushe cewa Allah na tare da shi, Allah yana gani abin da yake yi, a koyaushe yana lura da Allah a cikin duk abin da yake yi. Fi sirri wal alan, yana ɓoye ne ko yana bayyane ne, yana inda ido baya ganin shi ne ko kuwa inda ido ke ganin shi. Wa adamu istikhfafu bil hasanati wasajji'a mahma qallat aw saghurat. Rashin raina kyakkyawan aiki ko mummuna babu karami a ciki. Ci gaba a can a kan ƙanƙanan zunubai saba'iri ne. Mutum yana iya yi raina wani zunubi cewa ya ƙaramin zunubi ne, ka ci gaba kana yi, ka ci gaba kana yi, to ya zama saba'iri. To karka raina aiki mai kyau, karka raina mummunan aiki. Mahama ƙwanna duk yadda ya kankanta kaka raina shi, au saburo komin kankantar za kaka raina. Na bakwai wujubi iqamis salati bi arkaniha wa wajibatiha wa ti'nani fiha ala alwajhi almatlub. Wajibcin tsaye da sallah da rukunansa da wajibabbunta da kuma natsuwa a cikinta ta fuskar wanda ake bukata. Na takwas wujubul amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar an ilmin. Wajibin ko kuwa wajibcin yin umurni da alkhairi da kuma yin abinci, amma duka ya kasance a kan ilimi, ka yi shi ne a kan ilimi. Wani lokaci yana so ya yi umurni da alkhairi, amma rashin ilimi a kan abinda yake so ya umurni a kai sai ya fatar da wanda yake so ya umurce shi. Wani yana so ya hana mutane da abinci, rashin ilimi a kan abinda zai hana ɗin sai ya fatar da mutane. To ka yi shi an ilimi a kan ilimi, wa lutfin da kuma rara shi ba da tsanantawa ba, wa hasbi istifa'a gwargwadon iyawanka. Karka yi fiye da karfinka, gwargwadon iyawanka. Yace qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Duk wanda ya gan wani abun shi cikin ku, to ya canza wannan abun da hannunsa in zai iya. Idan kuwa da zai iya ba, ya canza da bakinsa, shine ya faɗa cewa wannan abun ba shi da kyau, a daina yi. In wannan ma ya gagara da zai iya ba, to ya ƙi wannan abun a zuciyarsa. Ƙin a zuciya shine mafi raunin imani, amma dai imani ɗin ne. Amma mutum bai yi magana ba, bai hana ba, bai ci a zuciyarsa ba, ya yarda da shi ma ya yi tarayya ne. Bai ci abin a zuciyarsa ba, kamar ba a yin komai, aka shi ma yake ji, da wannan kam shi ne masin babu imani, ba ma raunin imani ba ne. Imanin ne babu. A lokacin da ana saƙon Allah, mutum baya jin shi a cikinsa, to ya binciki imaninsa. Na tara yace as-sabru ala ma yalhaqu al-amr al-amir wan-nahi min adha. Mutumin da zai hana ko kuwa zai yi umurni, wajibi ne ya yi haƙuri a kan duk wani abin da zai same shi na cutarwa. Wa annahu min ajli al-umur, yin haƙurin nan shine al'amari mafi girma. Na goma tahrimu at-takabbur wa ikhtiyal fi mashi wa ghairi, haramcin yin girman kai da kuma takama wajen tafiya ko waninsa. Na goma sha ɗaya i'tidalu fi mashi al-matlub, daidaituwa wajen tafiya, irin daidaituwan da ake bukata. Fala yusra wa la yusra, ba zai yi shi da gaugawa ba, da sauri ba zai kuma yin shi a hankali fiye da kima ba. goma sha biyu adamu rafu sautu ziyadatan alal haja, rashin daga murya karuwa akan bukata, li'annahu min adatil habib, wannan yana daga cikin al'adan jaki daga murya fiye da bukata. Wannan shine wato wasiya na farko wanda malami ya kawo, yayi kokari ne kawo shi a cikin Al-Qur'ani, sai ya zabi wasiyan Luqman wa ɗansa, kasancewa ya ce yaya za mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu, sai fara kawo aya wanda yake nuna tarbiyyar ɗa, uba shi ke wa ɗansa waɗannan tarbiyoyin, waɗannan wasiyu. To wannan mas'uliyya namu kenan wa zuwa ga ƴaƴanmu, mu kasance masu musu nasi'a, masu musu wasiyya, masu shigar da su zuwa ga hanya mai kyau. Sai ya ce wasoya nabawiyya muhimma lil aulad, wasiyyan annabi muhimmi ga ƴaƴa. A nan ma sai zabi hadisi guda wanda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa yaro ƙarami ne yana nan kamar alakan jini, yanzu Abdullahi dan Abbas dan babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam, dan babbanka shi yake maka wannan wasiya din, yana gaya masa wannan abubuwa, kuma yaro ne an yi hajjatul wada a lokacin ma bai cika shekara 15 ba, yana nan ɗan shekara 13 ne. To a nan za mu san cewa ko shakka babu yaro, domin hajjatul wada an yi shi a shekara na nawa? Na'am, hajjatul wada an yi shi a shekara na nawa? Malamai, an yi shi a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara na 10 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko shakka babu Abdullahi ɗan Abbas yana yaro, kuma a lokacin ya hau bayansa ne akan ko akan rakumi ko akan jaki, yana bayan shi sai ke gaya musu waɗannan maganganu. To wannan ma ya zabi wannan ne domin yana alaka da wato magana daga babba zuwa wajen yaro ƙarami. Wannan hadisin ya fara da cewa ihfazillah yahfazuka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bu nan ya ce ɗana ihfazillah yahfazuka, ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka. Amma kai ka fara yi ka kiyaye dokokin Allah, Allah shi kuma zai kiyaye ka. Mana yake imtasil awamir Allah, kayi umurnin ka bi umurnin Allah, wajtanib nawahi, ka nisanci haninsa, yahfazuka fi dunyaka wa akhiratika, Allah zai kiyaye ka a duniyarka da kuma lahiranka. Za mu ɗan faɗaɗa bayani a kan wannan gaba. Ma'anar wannan gaba shi ne cewa duk wanda ya kiyaye haddodin Allah, ya kula da haƙƙoƙin Allah maɗaukakin sarki, ko Allah maɗaukakin sarki zai kiyaye shi, domin sakamako jinsin aikin da mutum ya yi ne. Shi ya kiyaye dokokin Allah, sai Allah ma ya kiyaye shi a kan wasu abubuwa ma wanda ba ya gani, ya kiyaye gaba da shi, baya da shi, gefe da shi. irin wannan yana da yawa alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kike kance yake wa aufu bi ahdi uufu bi ahdi ku cika alkawarina ni ma zan cika taku fadhkuruni adhkurukum ku tuna da ni ni ma zan tuna da ku in tansurullaha yansurukum in kuka taimaka wa Allah Allah zai taimake ku to irin wannan tana da yawa cikin alqur'ani to duk wani abin da zai faru da dan adam bawon Allah ne kyau ne ko musiba to daga bi abin da ya same shi domin ya toye umurnin Allah duk wani musiban da zai samu mutum idan ya bincika da kyau shi ba a wani jefe ya toye umurnin Allah Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wani abin da zai same ku na wani musiba to ya zo ne domin abin da Allah ya yi to idan kuka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ku to Allah madaukakin sarki ya yabi masu kiyaye haƙƙoƙinka yace hada ma tu'aduna bi kulli awabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munin a lokacin da Allah madaukakin sarki zai sakanta wa masu kiyaye dokokinsa sai ce wannan shine alkawarin da aka muku ga dukkan masu maida al'amuran su zuwa ga Allah hafizun masu kiyaye dokokinsa wannan wanda ya ji tsoron Ubangiji a ɓoye kuma ya zo wa Allah madaukakin sarki da zuciya mai koma zuwa ga Allah a koye shi daga cikin mafi girma abin da ya kamata mu kiyaye daga cikin umarnin Allah na farko shi ne sallah Allah ya yi umarni cewa a kiyaye shi yace hafizu ala salawat was-salati al-wusta ku kiyaye salloli da sallar tsakiya idan kuka yi kun kiyaye haddodin Allah Allah yace wallazina hum ala salatihim yuhafizun wanda suke kiyaye sallolinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hafaza alayya kana lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahu aljanna wanda ya kiyaye akanta wato ya kiyaye sallah zai kasance masa a wurin Allah alkawari akan cewa ya shigar da shi aljanna a wata hadisi da ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hafaza alayhim wanda ya kiyaye akan su kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa inna sallolin za su kasance masa aske da kuma hujja da kuma tsira a ranar tashin kiyama to wannan shi ne mafi girma na farko wanda ya kamata a kiyaye na biyu shi ne tsanti dalilin da ya sa za ka kiyaye tsanti domin shi ne mabudin sallah idan za ka yi sallah ba ka iya bude kofa ka shiga ka yi sallah sai da tsanti kuma a ɗan sallah ya ce la yuhafizu ala al-wudu illa al-mu'min ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'min ba fata-fata ake yi ba yi hau kawai a tashi a sai a yi sallah a'a mutum ya kiyaye lokacin da yake yi zuciyarsa na kai kuma ya yi shi duk yadda kamar yadda aka yi bayani a yi daga cikin abin da aka yi umarni a kiyaye shi ne rantsuwa idan ka rantse to ka kiyaye rantsuwanka abin da ka yi a kai ka cika Allah ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar wanda kuka yi. Kuma yana faruwa da yawa mutane suna wokintar da shi, za su rantsa a kan abu su wokintar da wannan abu kamar ba su rantse ba. Hakan nan ma abinda ya kamata a kiyaye, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni, kai da ciki, kai da ciki. Hadisi ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud, yace istihya'u min Allah haqqul haya, jin kunyan Allah, gaskiyar jin kunyansa shi ne an tahfaza ar-ra'sa wama wa'a, mutum ya kiyaye kai da abin da ya furta. Me yake kai? Suna da yawa, ido a kai yake, kunne a kai yake, harshe ma a kai yake. Waɗannan wurare guda uku nan ana saƙo da ita, to ku kiyaye ta. Na biyu, wa tahfadu al-bahuna wa ma waha, ku kiyaye ciki da abin da ke kewayenta. Ciki a ciki muke sanya abin da muke ci, ko ya kasance abin da za mu sa a ciki ya kasance halal ba haramun ba. Abin da ke kewayen da farji yana wurin, kada mutum ya yi ba tare da haƙƙi ba. To ko shakka babu wannan ya tsara abubuwa da yawa, ba nufsa sannan yake da kiyaye ciki. To kiyaye kai da abin da yake kusa ya shiga, mutum ya kiyaye jinsa, ya kiyaye ganinsa, ya kiyaye harshensa daga haram. Ciki da abin da ke kewayensa ya kunshi, mutum ya kiyaye zuciyarsa a kan ci da ba a san haramu. Mutum ya kiyaye cikinsa kar ya shigar da haramun cikinsa, kuma ya kiyaye abin da zai ci ba haram ba, abin da zai sha ba giya ba ba haram ba. Allah madaukake sarki yake, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru, ku san Allah ya san abin da ke cikin zuciyarku, da haka ku ji tsoron haka, cewa Allah ya san komai wanda kuke kuta a zuciya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, lallai ji da gani da kuma zuciya dukkan waɗannan gaba ɗaya a ranar tashin kiyama za a tambaye su me mutum ya yi da shi. Daga cikin abubuwan da ya fi girma mutum ya kiyaye, wanda aka hana, harshe da farji. Harshe da farji, domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake, man hafiza ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala aljanna, wanda ya kiyaye abin da ke tsakanin jeminsa biyu da kuma abin da ke tsakanin kafansa biyu zai shiga aljanna. Jeminsa biyu shi ne wannan da wannan, shi ne harshe. Abin da ke tsakanin kafansa shi ne farji. Duk wanda ya kiyaye su, Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna. To shi ne ya fi wahalar kiyayewa zamanin da muke a yau, shi ya fi wahalar kiyaye. Domin ne mutane suna tasirantu da abin da ke kewayensu. Idan mutum yana kiwo, ka dau misali ya kasance raƙumi yake kiwo, kullum yana cikinsu ne, to zai ɗauki zai yi tasiri da su. Halayensa zai maili zuwa ga irin halayensu, to shine tasirin abin da ke kewaye mu muna gani kullum idan ka fita waje ba abin da ka take gani sai mata a tsirara in ka fita waje ba abin da za ka gani sai mata matasa a cikin dabi'a munana sai ka gan yaron ka gida shi ma ya fara tsira in kana tafiya ka dinga lura za ka ga abin gani abin mamaki yara kan kanana ba su kai ko ina ba su ma sun fara rawa suna lankwasa jikinsu abin da suke gani ne kuma aka za su tashi idan ya kan yayi muni yaro zai dauke shi ma sana'a ne sai ka shi da kake zo ka zaman ka girba sai ka ina son zama mai rawa domin abin da yake gani kullum a gidansu rawa to yara suna tasiri ne da abin da yake kewayensu Allah madaukakin sarki ya umarni mu kiyaye farji قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فجاءوا مؤمني ترنط إذا ننسوا فانكما سكاري فرجوا جنسوا وما عليك والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما masu kiyaye farjojinsu cikin maza da mata masu ambaton Allah da yawa cikin maza da mata Allah ya tanada musu gafara daga wurinsu da kuma lada mai girma daga cikin wannan arwa yau Allah ya ce mumunai sun samu rabo daga cikin wayanda suka samu rabo cikin mumunan Allah ya ambaci a cikin su wallazina hum li furujihim hafizun wayanda suke tsare farjojin su illa ala azwaji sai akan matayen su kawai aw ma balakat aymanuhum ko abin da daman su ya mallaka fa innahum ghayru mamlumin su ba abin da zai bane a yau babu wani dama wanda mutum ya mallaka ko akwai su ne babu wani bauta yanzu sai mata to sai dai Allahu musta'an mutum yana da mata a gida yana da mata a waje Abu Idris al-Qawlani yace awwalu ma wusiya ma wasa Allahu bihi Adam inda ihbati yace farkon abinda Allah ya fara wa annabi Adam wasiya lokacin da ya saukar da shi duniya sun su farji yau ya mishi wasiya ya kiyaye farjinsa wa qala la tadau illa fi halali yace masa kar ka sanya shi sai dai a cikin halali dama na ce a kan wanda za mu kankare ta bayan kariya mun kai wani wanda ya kare dokokin Allah zai kare kariyan Allah ga bayan sanadi biyu ne na farko Allah zai kare bawa a cikin maslahar duniyarka kamar ya kiyaye shi a jikinsa ya kiyaye shi ta wajen ƴaƴansa ya kiyaye iyalansa ya kiyaye masa dukiyarsa duk wayannan masalihi ne na duniyarsa Allah zai kiyaye shi a wurin Allah ya ce lahu mu'aqqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da masu bin shi gaba da shi da baya da shi suna kare shi daga al'amarin Allah Ibn Abbas ya ce su ne mala'iku wanda suke kare mutane daga al'amarin Allah idan sai dai idan kaddara ne idan kaddara yazo sai su kyale suna nan suna kyale shi suna kare shi amma idan abu wanda Allah ya riga ya kaddara sai sai shi sai su bari haka sayyidina Ali yake yace inna ma kulli rajulin malakai yahfazani a kowane mutum akwai mala'ika guda biyu wanda suke kare shi mimman lam yaqdir cikin abin da shi da zai iya kare kansa da shi ba bai za ja al-qadar kana ya bainahu wa bainahu idan kaddaran Allah ya zo sai su kyale shi tsakanin shi da kaddara wa inna al-ajal junnatun haqilatun domin ajali kariya ne mai kamfi ba abin da yake iya ture shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yamma da maraice abu safiya da maraice yake wahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an usala minka yawa ya Allah ka kare ni a gaba da ni a baya da ni dama da ni hagu da ni a sama da ni ka kare ni kuma ina neman kariyanka a zo a min ba da ka sakata da ni to Allah madaukakin sarki yana tare mutane a wannan bangare bangare na biyu shi ne Allah ya kare mutum bayan mutuwarsa za ka yi mamaki sai a mutum ya mutu kuma Allah ya kare shi sai ya yi Allah zai kare shi ne a cikin zuriyarsa mun tuna wa'annan malamin Annabi Musa da suka yi tafiya tare da shi yana so ya koyi ilimi a wurinsa ya ga wasu bene wanda suna so su faɗi sai sa aka kafa aka fara kaza aka yi laka aka gina shi da kyau har Annabi Musa yake sa wannan aiki aka wata karɓa kuɗi a kai lokacin da yake gaya masa yake wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimai wannan bango ko kago wanda ka ga mun tsaye da shi na wasu yara ne marayu guda biyu fil madina wannan garin wa kana tahtahu kanzun lahum a karkashin wannan kago akwai taskar su wanda uban su ya bar musu wa kana abuhuma salih baban su mutumi na gari ne fa arada rabbuka an yabluga ashaddahuma sai Allah madaukakin sarki yana so sai sun girma sun balaga sun kawo karfi a kwakwalwa da jiki wa yastakhrija kanzahuma don ya fitar da wannan abin nan taskar rahmatan li rabbi rahma ce daga ubangijinka mana yake annahuma hufiza bi salahi azizika su yaran da Allah ya kiyaye su da kirki da nagartar babansu to Allah Sa'id ibn Musayyib ya kira ɗansa ya ce ɗana kana gani wani lokaci da kan jima ina sallah to sallan da nake so yi da bai kai aka tsawo ba amma in na tuna da kai zan ƙara sallah ne abin da ya sa nake ƙarawa shi ne ina so idan Allah ya ɗauki raina zai kare ka da sallah ne sai karanta masa wa kana abuhuma saliha kuma babansu nagari ne sai ka Allah ya kare wannan tsaka ko mun so ko mun ci za mu kai a haka domin lokaci ya abin nan wanda muka yi ya yi daidai Allah ya ba mu ladar da wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.
يا عفيفا يا عفيفا.